This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Assalamu alaikum da kuma barkanmu da asuba a wannan rana ta Laraba ta bawa ranar samu 29 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Usman Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin na asuba. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
To zamu ji cewa jiya Talata sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa wa ƴan majalisar dattawan Amurka masu kokwantar yarjejeniyar nukiliya a ƙasar Iran cewa idan Amurka ta yi watsi da wannan yarjejeniya to ta yi wa kanta. Haka kuma masu gabatar da ƙara ƴan ƙasar Rasha sun ayyana cewa ƙungiyar demokuraɗiyya ta NED da ke Washington ba sa buƙatar ta. Sai kuma zamu ji cewa jami'ai a birnin Kale mai tashar jiragen ruwa a arewacin Faransa sun ce a jiya Litinin ƴan sanda sun kora bakin haure fiye da guda 2000 da ke neman kutsawa ta hanyar karkashin ƙasa.
To kanun labaran kenan. Shugaban Najeriya na harmar fita zuwa wata ziyarar kuma.
Ziyaran da yake kawo Cameroon ziyara na alheri.
Lallai ziyara ce ta alheri tunda ziyara ce ta shirin yi wa Boko Haram kofar rago. To wai me yasa su kuma ƴan adawar Niger da ke Najeriya suka yi zanga-zangar nuna rashin amincewa da tsarin takardar shaidar zama ɗan Niger da gwamnatinsu ta ce ya kamata su mallaka?
Saboda jaki da doki maza a bashi tunda babu shaida zuwa za ka yi da farar takarda ko a rubuta maka cewa ɗan Niger ne kai, abin da ba taɓa yi a duniya ba.
To kuma kamar kowace ranar Laraba, Sahabu Imam Aliyu na tafi da shirinsa na demokaradiyya a yau, inda zai sake kawo muku hirar da yi da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya lokacin da ya kawo ziyara a nan Amurka kwanan nan. Yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
To tare da sallama ga cikakkun labaran wanda ni Usman Kabara zan karanto. A jiya Talata, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa wa ƴan majalisar dattawan Amurka masu kokwantar yarjejeniyar nukiliya a ƙasar Iran cewa idan har Amurka ta yi watsi da wannan yarjejeniya to su sani cewa ba abin da zai hana Iran ƙoƙarin ƙera makamin nukiliya. Wannan kyakkyawar yarjejeniya ce ga duniya da Amurka da ƙawayenta, kamar yadda Mr. Kerry ya faɗa wa kwamitin harkokin wajen Amurka a majalisa. Majalisar dai tana matakin farko ne na kwanaki 60 din da za su yi wajen bitar yarjejeniyar da Amurka, Burtaniya, Faransa, Jamus, China da kuma Rasha suka kulla da Iran game da shirin makamin nukiliyar ƙasar Iran. Haka kuma ya ƙara da cewa idan Amurka ta janye da wannan batutu ta yi wa kanta, domin kuwa za a cire dukkanin takunkuman da ke rataye a kan Iran wanda ke durƙushe tattalin arzikinta. Kenan ba maganar sa ido ko lura da lamuranta na cikin gida da waje a shirin nasu na makamashin nukiliya. Wani ɗan majalisa Ed Royce kuwa ya bayyana ta babarsa a kan wannan yarjejeniyar.
Masu gabatar da ƙara ƴan ƙasar Rasha sun ayyana cibiyar demokuraɗiyya ta NED da ke nan birnin Washington DC a matsayin wacce ba sa buƙatar ta. NED na wato ba ƙungiyar kasuwanci ba ce, sannan majalisar dattawan Amurka ce ke tallafa mata. Ta zama ƙungiyar ƙasar waje ta farko da Rasha ta haramta a ƙarƙashin dokarta mai cike da ruɗami. A wata sanarwar da ta sa a dandalin shafin intanet, ofishin jakadancin wato ofishin babban mai gabatar da ƙarar Rasha ya zargi ƙungiyar ta NED da ayyukan zagon ƙasa da ke illa ga ƙasar da kuma siyasar ƙasar ta hanyar amfani da ‘yan kasuwa da ƙungiyoyi masu zaman kansu wajen yaɗa manufofinsu, wadda wani lokacin ma takan shafi matakan gwamnati da rushe manufofin ayyukan rundunar sojin ƙasar. Sanarwar ta ce bugu da ƙari ma ƙungiyar barazana ce ga tsarin kundin mulkin ƙasar Rasha da ƙarfinta kai har ma da tsaron ƙasar. An kafa ƙungiyar wato kungiyar ta NED ce a shekarar 1983 tana ba da nau'ukan tallafi fiye da dubu na harkokin cimma demokradiyya a fiye da kasashe 90. Kungiyoyin da take tallafawa sun hada da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Rasha, ciki har da Moscow Helsinki Group da tafi kowace dadewa a ƙasar. Waɗannan dokokin dai kamar takwarorin su na baya sun ci karo da ainihin kundin tsarin mulkin Rasha, ainihin manufar dokar ita ce tsoratarwa daga 'yan ƙasar da kuma mai da su saniyar wari.
To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'ai a birnin Kale mai tashar jiragen ruwa a arewacin Faransa sun ce a jiya Litinin 'yan sanda sun kora bakin haure fiye da guda 2,000 zuwa inda suka fito. An kora su a lokacin da suke kokarin shigewa ta barauniyar hanyar karkashin ƙasa da burin bullewa zuwa cikin ƙasashen Turai. Jami'an kula da hanyoyin karkashin ƙasar sun ce fiye da watanni makonni 6 kenan 'yan gudun hijiran suke ta faman tururuwa zuwa wajen, inda kuma suka ce suna kokarin shiga ta hanyar ta karkashin ƙasa, har an sami mutuwar mutane kimanin guda 8 daga watan Yuni zuwa yanzu. Akalla mutane 1,000 ne daga cikin waɗannan da suka billo daga Afirka da Gabas ta Tsakiya, wanda kuma suke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira wanda yake cike da kazanta a sansanonin sojoji a ƙasar. Haka kuma masu tsokacin al'amuran sun ce kullum masu gudun suna ƙara ƙoƙarin kutsawa kai tsaye ta cikin hanyar ƙarƙashin ƙasa ɗin mai nisan kilomita kamar 50 ta ƙasan teku. Sun ɗauki wannan mataki ne tun lokacin da jami'ai suka kakkange gaɓar ruwan da suke tserewa suke bi suna shiga jiragen fitan da suke tsallakewa da su zuwa Turai a sace.
Rundunar sojojin Turkiyya ta ce ta kaddamar da sabon zagayen hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan 'yan tawayen Kurdawa a jiya Talata. Jiragen saman yaƙi guda biyu ƙirar F-16 suka yi lugudan wuta a kan sansanonin haramtacciyar ƙungiyar Kurdistan Workers Party ko PKK a taƙaice da ke kudu maso gabashin Turkiyyar. Harin ya zo ne jim kaɗan bayan goyon bayan da ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO ta baiwa Ankara a kan abinda ta kira ayyukan ta'addanci a Turkiyya. Ba dai wani rahoton da ya nuna kai makamancin wannan harin a kan 'yan ISIS a Siriya, waɗanda aka fara kaiwa hare-haren lokaci guda da 'yan PKK ranar Juma'a. A jiya sanarwa ta fito daga NATO mai cewa rundunarsu ta haɗin gwiwa ba za ta fasu ba, kuma suna tare da Turkiyya 100%. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce sojojinsa na ƙara tsananta yaƙar ISIS da 'yan awaren Kurdawa. To, labaran duniya kenan daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara daga ƙasar Kamaru, inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke harmar kai ziyara a matsayin wani ɓangare na shirin yin taron dangi ma 'yan Boko Haram. Wakilinmu Danda Mamudu ya aiko da ƙarin bayani.
Ziyaran da Janar Muhammadu Buhari, shugaban ƙasar Najeriya, zai kawo a ƙasar Kamaru yana da mahimmancin gaske.
Ziyaran da yake kawo Kamaru ziyara na alheri.
Tare da kuran aikinsa na Kamaru Polbiya, za su tattauna kan dangantaka daga tsakanin ƙasashe biyu da kuma yaƙi da suke yi da 'yan ta'adda na Boko Haram. Da misalin ƙarfe 11 ne, shugaban ƙasar Kamaru zai tarbi shugaban Najeriya da zaran ya sauka daga jirgin sama a babban tashan da jirgin sama na Simalin a birnin Yaounde. Bayan haka za a yi take na ƙasashe biyu, sannan Muhammadu Buhari zai gaisa da ministoci da kuma 'yan majalisa da sauransu kafin ya je masauki a Hotel Hilton. Da ƙarfe 2, shi Janar Muhammadu Buhari zai je fadan shugaban ƙasar Kamaru, inda zai tattauna da shi shugaban ƙasar Kamaru wato Paul Biya. Da ƙarfe 3:30 na rana kuma Muhammadu Buhari zai je ya gana da 'yan Najeriya da suke da zama a ƙasar Kamaru, musamman a birnin Yaounde. Da ƙarfe 8 na dare akwai liyafa da shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya da matarsa Chantal suka shirya ma shugaban ƙasar Najeriya a fadan shugaban a ranar Alhamis 30 ga watan nan da muke ciki. Da misalin ƙarfe 10 na rana Bayan shugabannin biyu sun je tasan jirgin sama na Yaounde Simalem, za a karanta sanarwar ƙarshe na shugabannin biyu kan wannan ziyara. Da ƙarfe 10:11 na rana, shi shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari zai kammala ziyararsa, domin a lokacin ne zai tashi da jirgin samansa zuwa Abuja. Tunda aka kawo ƙarshen batun Bakasi, ƙasar Kamaru Najeriya suna nan suna tafiya tare saboda tabbatar da zaman lafiya da faɗaɗa harkokin kasuwanci tsakanin ƙasashe biyu. Daga cikin abubuwan da suka zaɓa, akwai tsaga hanyoyi saboda ganin an samu daman shigowa da fitowar da hajoji. Akwai hanya tsakanin Bamenda, Manfe, Ekok, Abakileke, Inugu da aka riga aka yi nisa a aikin saboda bunƙasa harkokin kasuwanci. Haka su ma 'yan Najeriya suna da yawa da suke tafiyar da harkokinsu, musamman na cinikayya ƙasar Kamaru. Idan ka je Mvogada na birnin Yaounde, inda suke sayar da ƙarafin motoci, sai ka yi tsammanin kana usai ko garke a birnin Abuja. Kamar wannan yana cewa, na zo Kamaru yau shekaru da yawa, ina kuma sayar da tsoffin ƙarafu na motoci, ina kuma zaune babu matsi. Haka cikin jihohi 10 na ƙasar Kamaru za ka sami 'yan Najeriya masu ɗimbin yawa suna zaune suna tafiyar da harkokinsu. Su kuma 'yan Kamaru suna jin daɗin zama da su saboda zaman tare da suke, babu mai saba ma wani tsakaninsu. Muhammadu Danda, sashin Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Kamaru.
Haka yake ɗan mata, kuma a gaida Danda, bari mu kuma mu kaɗa kanan dabu a Najeriya, inda 'yan adawar jamhuriyar Nijar mazauna Najeriya suka yi wata zanga-zanga ta nuna rashin amincewa da tsarin wata takardar shaidar zama ɗan Nijar wadda ake son kowannensu ya mallaka, wadda kuma sai da ita kafin mutum ya kaɗa zaɓe a zaɓe mai zuwa. Daga kanan dabu ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari.
Ɗaruruwan magoya bayan jam'iyyun hamayya kimanin 17 daga jamhuriyar Nijar ɗin ne suka gudanar da taron gangamin a nan Kano, suna masu nuna ƙin jinin yunkurin ofishin jakadancin na samar da wata takarda da hukumomin suka ce lalle sai duk wani ɗan ne jamhuriyar Nijar mazaunin ƙasashen waje ya mallake ta ne zai iya jefa ƙuri'a a yayin zaɓe. Fitattu daga cikin jam'iyyun sun haɗa da MNZ Nasara da CDS Rahama da kuma jam'iyyar Lumana da sauransu. Abdullahi Idris Zuciya da ke zaman shugaban haɗakar jam'iyyun hamayyar shi ne ya jagoranci gangamin.
Idan kana da nationality za a baka takardar rijista, idan kana da passport za a baka takardar rijista, idan kana da takardar haihuwa za a baka takardar rijista, idan kana da takardar haraji da kake biya a garinku za a baka takardar rijista, idan kuma kai tsohon ma'aikaci ne za a baka takardar rijista. Amma bamu yadda cewa gwamnati ba ta ce za a yi zaɓe da katin ba ta daga cikin dokar Sini. Sini ita ce hukumar zaɓe. Mun tambaye hukumomin da suke kusa da Sini da kuma wanda suke tare da Sini ɗin, ma sun tabbatar mana cewa ba doka ba ce wacce za a yi ta da katin konsila. Yan uwanmu na Lagos sun yi wannan kira akan wannan yada zango da ake ta bayan gida, ba su daina ba. Shi yasa mu muka haɗa namu gungu, muka haɗa namu jama'ar, muka gaya wa duniya cewa ga abin da kansul da ambasadodin suke yi, ba mu yadda katin konsila ɗin ba. Abin da muke jin tsoro ba ma san a yi, saboda jaki da doki ma za a ba shi katin konsula, tunda babu shaida zuwa za ka yi da farar takarda ko a rubuta maka cewa ɗan Nijar ne kai, abin da ba taɓa yi a duniya ba. Kuma mun san akwai mutum guda ɗaya da aka kama da katin konsula 5,300 a Lagos.
Shin ko wanne mataki jam'iyyun hamayyar ka iya ɗauka idan hukumomin ofishin jakadancin ba su saurari kokensu ba?
Muna da abubuwan da ya kamata mu ɗauka, ba yanzu ba mun daina kira ba kenan ai. In su ba su ɗauka hukuma ba ta yi musu wani abu, muna da abin da za mu yi.
Za ku ƙi shiga zaɓen ne?
Za mu ƙi shiga zaɓe, tunda ba na gaskiya ba ne. In zaɓen gaskiya ne a tsara shi, yau ba a fito a buga. Mun yarda da al'ummarmu, mu muke da mutane.
Dangane da wannan batu na nemi jin ta bakin jami'an ofishin jakadancin jamhuriyar Nijar ɗin a nan Kano, amma an sanar da ni cewa shugabar ofishin ta yi balaguro kuma ita ce kawai ke da hurumin magana da manema labarai dangane da wannan batu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Yoni abin da ke damuna siyasa ƙasar mu ce ba tsoro, da haka hankalin gano bai kwance
kuma ga lokaci yana ga tahuwa nan gaba dan kada ana
wannan haka yake kuma a gaida Mahmud yanzu kuma bari mu koma gefe guda sahabu Imam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba
Demokradiya a yau Cikin shirin baki daya za mu kawo muku hira da muka yi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a nan Amurka. Kamun zuwan ka jami'ai dake kula da yada labarai sun ce akwai manyan muhimman bukatu uku a wannan tafiya. Menene waɗannan bukatu kuma an samu biyan su a ganawar shugaban Amurka Barack Obama?
Da farko ina so mutane su yi tunanin cewa akwai manyan kasashe na duniya ana ce musu G7 wato manya guda bakwai. Sun kira ne Niger Jamus. Sun nuna mana damuwar su akan rashin tsaro a Nigeria ballantana a arewa maso gabas. Suka ce in ga musu abin da ake ciki. Na gaya musu suka yi alkawarin za su taimaka. Yasa da na dawo muka yi kokari muka rubuta abubuwan da muke bukata da kuma barna da su ɗan Boko Haram suka yi na kona makarantu da asibitoci da karya gadoji da kuma sauran barna dai da suka yi. To waɗannan bukatu su ne na tattara tun da ni an kira ni an tambaye ni bukatu da muke za mu aika musu wannan manyan kasashe guda bakwai kuma na taho mu da shugaban America da kofe nashi. To yanzu a ce me aka yi jiya ne na gashi ko shekarun jiya to sai a dan ba da lokaci
haka. To tunaninka game da wannan matsala ta Boko Haram kamun ka kama aiki ya ka samu al'amarin ganin kuma yanzu sun an zafafa kai hare-hare. Na ma wannan tambaya saboda bukatu da kuke nema taimako gun Amurka. Amurka ta yi fama da irin waɗannan matsaloli a ƙasashen Iraki da kuma Afghanistan inda kusan za a ce gashi za su baro su wannan ta'addancin tana nan. Wani irin taimako Amurka za ta bai wa Najeriya ganin ita bata magance waɗannan matsaloli a ƙasashe da shiga ba?
To ai abin da ya afko Afghanistan da Syria wanda kai magana ba iri ɗaya ba ne na Najeriya. Najeriya ai kaga mu akwai ga makwabtanmu da Niger da Chad da Cameroon kuma duk wanda yake bin kadin abin da ke aukuwa sun ga yadda ɗan Boko Haram suke faduwa waɗannan ƙasashe su tada bomb su je su zagaye sojojinsu su kashe su su abin nan. Saboda haka mu duka yanzu nan in an ce ana ta kai ba a ta kaya. Saboda haka dukkan yanzu mun haɗa kanmu za mu yaƙi Boko Haram. Shi ne aka ce an haɗa wannan sojoji da ake kira da turanci multinational joint task force.
Haka ranka da magana tambaya nake waɗannan hari da yawanci Boko Haram ke harin sari Kano ke suke yi abinda suke a Iraki kenan abinda suke a Afghanistan kenan ba ka sanin su zuwa suke su dana bomba ba mai su gudu ko su shigo cikin jama'a su tada nakiyoyi. Ta yaya Amurka za ta taimaka muku yayin da ita bata samu nasara ba inda ta fito ko kuma inda take yaƙe-yaƙe yanzu?
Taimakon na Amurka na wannan shi ne ta koyar da sojojinmu da na ruwa da na sama da na ƙasa da 'yan sandanmu a kan abin su da suka koya suka kuma gani a waɗannan ƙasashen da ka faɗi da Afghanistan da Syria su koya mu mutanenmu. Amma ai ka sani akwai asali a Najeriya akwai masu unguni akwai dagatai akwai hakimai akwai sarakuna. Saboda haka abin da muke ta faɗiwa masu waɗannan shine baƙin fuskoki da kuma waɗanda suke shigowa daga ina suke. Wannan shine hanyar da za a samu a san waɗanda suke wannan yakin sari Kano ke.
Waɗanne irin dabaru kuka bullo da su tun kama aiki na samun nasara kan waɗannan 'yan bindiga wadda baka tsohuwar gwamnati da ka gada daga gunsu ba su yi amfani da su ba?
wani tsohon gwamnati ba su yi amfani da su ba saboda ba su dauki abin da muhimmanci ba. Yaya za a ce sojojin Najeriya wanda suka yi yaƙi a Bama, suka yi a Congo, suka yi a Liberia, suka yi a Sierra Leone, suka yi a Sudan, a ce sun kasa sarrafa ƙananan hukumomi 14 cikin ƙananan hukumomi 774 kafin ma su fara yakin Sare Kanoƙya. Saboda haka gwamnatin da ta gabata ba ta da niyyar ta san yadda ta yi ko ta ci yakin Boko Haram, amma muna da niyyar Boko Haram musu yadda za mu yi da su da yarda Allah.
A nan ka buƙaci kayan aiki. Tsohuwar gwamnati ta fidda kuɗaɗe masu yawan gaske domin yaƙi da Boko Haram, an ce kusan biliyoyi sun kai 30 na dalar Amurka a cikin shekaru biyar. Me yasa za ku sayo kayan yaƙi duk da an fidda waɗannan kuɗaɗe, ko kuke neman taimako?
To ana tabbata kun shaji sojojin Najeriya su suke faɗi da bakinsu cewa an tura su wajen faɗa babu kayan aiki. Saboda kuɗin da aka ce an fidda, shin an sai kayan aiki nan ko ba a sai su ba? In an sai su, waɗanne ne aka saya?
To an ce ka buƙaci takardu daga wajen manyan hafsoshi game da yadda aka sayi makaman nan, haka ne ka buƙata? Kuma ƙananan sojoji suna kuka cewa ka gudanar da bincike saboda manyan su sun arzurta daga wannan harka ta Boko Haram.
Za a bincika.
Mai girma, ka yi maganan zuwanka kamar yadda abokin aiki na tambaya, ka gaji matsaloli. Ga matsala dai ɗaya a majalisa, kun zo kuke da gwamnati, kuke da rinjaye, amma an kasa fidda shugabanni. Akwai maganan cewa ka sa baki ciki don a warware wannan matsala. Me yasa baka sa baki ba ciki?
Saboda majalisa ta dattawa da ta ƙasa suna da hanyoyin zaɓen shugabanninsu, amma kuma jam'iyya jam'iyya ce. Tunda ta matakin jam'iyya suka ci zaɓen, to dole su saurari jam'iyya. Saboda haka bai kamata in fito in sa baki ba, amma akan ɗan jam'iyya ne ni ina magana da sauran shugabannin jam'iyya yadda ya kamata a tafiyar da wannan rikici tsakanin 'yan jam'iyya a majalisa ta dattawa da ta ƙasa.
Mai girma shugaba Buhari, kana gani waɗanda ka gaji mulki gunsu ba su yi daidai ba da suke zaɓen waɗanda suke so su yi aiki a wuraren nan? Haka a kai ta yi a baya, an ana gani da ka sa baki da duk wannan an kau da shi.
Haka ake gani, amma menene ƙa'ida? Menene ƙa'ida? Ƙa'ida su 'yan majalisa su aka ce su zaɓi shugabanninsu, amma jam'iyya tana da magana a kanta. Saboda haka kowane ne shugaban ƙasa, in har yana so nuna wanda yake so ko wani abu ne, to a yi aiki ta jam'iyya. Ba shugaban ƙasa zai fito ce shi ya fi ƙarfin jam'iyya, ya fi ƙarfin 'yan majalisa, shi zai yi naɗi. Sha'anin yin naɗi bai kawo zama lafiya, dole a bi ƙa'ida.
Akwai cece kuce dangane da kuɗaɗe da kace jiho za ku raba tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi. Akwai ɗan majalisa da ya tafi kotu cewa ba a bi ƙa'ida ba saboda majalisa ba su kasafta waɗannan kuɗaɗe ba. Shin kana ganin kuɗaɗen nan da farko gwamnati da ka gada daga hannunta ne ta adana waɗannan kuɗaɗe, ko ina aka samo su? Kuma na biyu, za a tafi gun majalisa domin a kasafta waɗannan kuɗaɗe, ko dai yadda aka raba su yanzu shikenan yayi?
To akwai ƙa'idoji. Ni dai abin da zan tabbatar shi ne zan goyi bayan abu ƙa'ida, saboda ko bayan na tafi kada a bar ƙura abu baya.
To daga ƙarshe me za ka ce dangane da aikace-aikacen kafofin yaɗa labarai?
To ina fata za ku riƙa yin bincike kafin ku faɗaɗo su labaran, balle waɗanda za su ɓata sunayen al'umma ko kuma kamar majalisa ko ministoci ko dai wani sashe na gwamnati, a tabbatar da labarin tukunna.
Dan kada dai an bani hannu cewa na yi maka tambaya ta ƙarshe, amma ka rubuta maƙala a jaridar Washington Post cewa ba za ka naɗa ministoci ba sai watan tara. Me yasa ka ɗauki wannan mataki? Biyu, ba ka ganin waɗanda suke sukar lamirin gwamnatinka suna da hujja, suna cewa kana gani ka gama iya sanin komai, ba ka kuma son naɗa ministocin nan, ka fi son aiki da waɗannan waɗanda ke ƙasa da su?
To ka gani ɗaya daga cikin matsalolinku kenan 'yan jarida, wanda a Amerika kuke zaune ko a Najeriya. Akwai abin da ake kira 'yan jarida su riƙa yin bincike. Shekara 16 na PDP, gwamnati 8, ga mun wace gwamnati ta yi ministoci cikin wata biyu da aka zaɓe ta? Su ma su kenan, ba dai mu da muka zo muka samu wannan katon ƙwara a ƙasa. ba ma ku bi sai a rika shawo ba a minister ba sai an jima
mai girma shi gaba kasa mun gode kwarai gaske
masu haro baki dai kuma abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiya a yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin shugaba Muhammadu Buhari da kuma Kiba Hero je done wanda ya daidaita sautin shirin anan ni sahabo Imam Ali zan da aka ta in sallama da ku mu zama lafiya
to a gaida sahabo to wai me rashin hakuri ya haddasa tsakanin Fulani da manoma a jihar Niger
karamin magana ce ta zama babba kan maganan banna wanda aka saba a ladance ko kuma burtuli ya zama asalin dinin wannan dai bahilla ce daya ya rasa ransa sannan kuma aka ce manoma biyu su kuma su rasa rayukansu
ka mutanen da suka amma suka gudun hijira sun kai wajen 200 da wani abu yanzu mutane uku aka kashe agwai daya gwari biyu
to sai a biyo mu a shirmu na hantsi a ji cikakken rahoton yanzu kam ga Usman ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice
To barkanka da aiki. A jiya Talata lauyoyin dalleken asirin Isra'ila nan Jonathan Pollard dake tsara a gidan yari a Amurka sun ce Amurka za ta sake shi a ranar 30 ga watan Nuwamba shekarar nan da muke ciki bayan shafa shekaru 30 a daure. Alkalai guda uku masu wakiltar bangaren hukumar yafiya na ma'aikatar shari'ar Amurka ne suka ba da damar sakin Mr. Pollard. Sun ce shine bayan dukkanin sun sake shi ne bayan dukkanin hukumomin gwamnatin tarayya sun yi amanna cewa ba zai sake aikata wani laifi makamancin wannan ba da yake magana ta hanyar lauyansa daga kurkukun jihar Arewacin Carolina Pollard ya ce yana nan yana bukatar ko kuma tunanin sake yadda zai yi haɗu da matarsa Esther ci gaba da zama ya kuma godewa dubban mutanen da suka dinga yi masa fatan alheri daga Amurka Isra'ila da daukacin duniya Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi maraba da maganar sakin Pollard inda ya ce ya shafurta wa shugabannin Amurka maganar ta Pollard Jonathan Day haifaffen jihar Texas ne na Amurka haka kuma shi farar hula ne mai tsokaci akan al'amura a tare da sojojin ruwan Amurka jami'ai sun kame shi ne a ranar shekarar 1985 a lokacin da ya yi kokarin samun mafaka a ofishin jakadancin Isra'ila dake birnin Washington DC haka kuma zamu ji cewa a jiya Talata sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya fada wa ƴan majalisar dattawan Amurka masu kokwanton yarjejeniyar nukiliya a ƙasar Iran cewa idan har Amurka ta yi watsi da yarjejeniyar tasu to su san cewa ba abin da zai hana wa Iran kokarin kera makamin nukiliya wannan ce kyakkyawar yarjejeniya ga duniya da Amurka da kawayenta kamar yadda Mr. Kerry ya fada wa kwamitin harkokin wajen Amurka a majalisa Majalisar dai tana matakin farko ne na kwanaki 60 din da za ta saurari ko kuma za ta yi bitar yarjejeniyar da Amurka da Burtaniya da Faransa da Jamus da Sin da Rasha suka kulla da Iran game da yarjejeniyar shirin makamin nukiliyar ya kara da cewa idan Amurka ta janye to tawa kanta ta kadai domin kuwa za a cire takunkumin da aka kakaba ma Iran wanda ba zai sa a dinga bincikar ta ba
To masu saurari da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Usman Kabara wanda ya taya ni gabatarwa da wanda ya hada mana sauti Mr. CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Jim Hammond ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.